Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sanar da yammaci zango na uku kamar karshe a wannan ranar ta Litinin masu sauraro assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya to a shirin shirye-shiren namu na wannan yammacin da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa akwai mu dauki da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma sai shirin makoyi harshen Faransanci sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cika martin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku amma kafin nan ga shirin na ko kun san
ko kun san
jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin daga watan satumban shekara ta 2023 wanda daidai da 18 ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan satumba na shekara ta 1882 miladiya Thomas Edison wani injiniya dan kasar Amurka ya kirkiro injin bada wutar lantarki na farko a duniya An haife shi ranar 11 ga watan Fabrairu na shekara ta 1847 a birnin Milan na jihar Ohio a kasar Amurka. A cikin binciken da ya gudanar ya gano yadda za a kera injin bada wutar lantarki. Sannan kuma ya kirkiro na injin na bada wutar lantarki din na farko a shekara ta 1878. Da wannan injin din ne yake rarraba wutar lantarki a wasu yankuna na birnin New York. Bayan haka kuma Edison ne ya kirkiro kwallon tarki a shekara ta 1879. Edison ya mutu a ranar 18 ga watan Oktoban shekara ta 1931 yana da shekaru 84 a duniya. Da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a ranar irin ta yau. Ayatollah Ali Qudusi babban mai gabatar da kara na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ya shahada. Sanadiyar tashin wani bam wanda makiya tsarin musulunci a kasar Iran din suka tayar a birnin Tehran. Qudusi ya yi karatun addini a gaban manyan malamai na zamanin sa a birnin Qom wanda suka hada da margayi Imam Khomeini kuma Ayatollah Burjardi da dai sauran manyan malamai. Sannan kuma sanadiyar gwagwarmaya da gwamnatin sarki Shah sau da dama an sha kama shi ana dore shi a gidan kaso. Bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a kasar Iran din jagoran juyin juhalin ya nada shi a matsayin babban mai gabatar da kara na jamhuriyar musulunci a Iran amma rana irin ta yau makiya tsarin musulunci a kasar sai kashe shi ta hanyar tayar da bom inda ya shahada.
Saurare assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa Radio VOH Iran dake karkashin Hausa TV na watsa shirye-shiryen sa ne har so uku a kowace rana.
Shirin zabe daga misalin karfe 6:50 agogon Najeriya da jar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5:50 agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Niger, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 11:20 zuwa 11:50 a kogon GMT da kuma Ghana, akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Niger, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6:20 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana, za a iya lalubo mu akan mita 25 kilohertz 11,870. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na internet, wato www.hausatv.com. Masu son aiko mana da wasiƙa kuwa suna iya rubuta mana a adireshin mu na email hausavoh@gmail.com. sai mun ji daga gare ku.
Masu sauraron mu, sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalibar habin a cikin shirin namu na wannan yammacin. Tojerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya.
To da farko ga muhimman kanan su. Sabon shugaban rukun kwariya a kasar Gabon ya bukaci a samar da sabon kundin tsarin mulki a kasar. Tsohon ministan kasar Faransa ya ce kasarsa ta tafka babban kure a nahiyar Afirka. A gobe ne sabon jakadan kasar Iran ke fara gudanar da ayyukansa na diplomasiya a birnin Riyadh na Saudiya a hukumance. Yanzu kuma ga labaran dake-dake. General Brice Oligui Nguema, sabon shugabar kwankwariya kuma wanda ya hanbar da Ali Bongo daga shugabancin kasar Gabon, ya kira da samar da sabon kundin tsarin mulki a kasar tare da gudanar da ƙuri'ar jira'in jama'a a kansa. Bayan an rantsar da shi a gaban alƙalin kotun tsarin mulki a kasar a matsayin shugabar kwankwariya na kasar a birnin Libreville, ya yi alƙawarin shirin zaɓe na gaskiya da adalci a ƙasar ta Gabon. A ranar Laraba da ta gabata, cewa wasu gungun jami'an soja a ƙasar ta Gabon suka sanar a gidan talabijin na Gabon 24 cewa an soke sakamakon zaɓen da aka gudanar a ƙasar da kuma rusa dukkanin hukumomi na ƙasar, bayan hukumar kula da harkokin zaɓe ta Gabon ɗin ta sanar da Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaɓen. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta sanar da dakatar da Gabon daga ƙungiyar a matsayin mamba, sannan kuma ta kira da aka gauta mayar da mulki ga hannun farar hula. Tsohon ministan harkokin wajen kasar Faransa ya ce ya kamata Faransa ta bar kasashen Afirka waɗanda ba su da buƙatar zamanta a kasashensu. Tsohon ministan ya ce Faransa ta yi kurakure a cikin shekaru 10 da suka gabata, wanda kuma shi ne dogaro da manufofinta na ƙetare ga kasashen Afirka a kan muradunta na soji tun farko. Ya ƙara da cewa idan kasashen Afirka ba su son mu a can, ba za mu iya zama a kasashensu ba. Dole ne mu fara tun daga tushe, kuma mu bunƙasa dangantakar da ke tsakaninmu bisa aikin tattalin arziki, musayar al'adu da dai sauransu. Tun da farko dai, ministar harkokin wajen ƙasar ta Faransa, Catherine Colonna, wata hirar ta yi da jaridar Le Monde, inda ta bayyana cewa sojin ƙasar Faransa a jamhuriyar Niger saboda rashin haɗin kai da sojojin jamhuriyar ta Niger ba su aiwatar da aikin su yadda ya kamata ba. Kuma makon da ya gabata hukumomi a jamhuriyar ta Niger sun san da cewa sun yanke shawarar dage daga kariya ga jakadan Faransa tare da neman ya bar Niger din a cikin sa'o'i 48. Jakadan dai ya ki bin umarnin da aka bashi wanda hakan ya sa aka dauke wasu matakai a kansa. Sai dai wannan mataki na Faransa ya kara harzuka mutane a jamhuriyar ta Niger kuma sanya mutane ci gaba da gudanar da zanga-zangar neman fitar da sojojinta daga kasar baki daya. To jama'a masu sauraro kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Barata ba hannu akan yarjejeniyar mai da hulɗa da ke tsakanin kasashen Iran da kuma Saudiya don dawo da tattaunawa da kuma hulɗar diplomasiya da ke tsakanin su da buɗe ofishin jakadanci a Tehran da kuma Riyadh a cikin watanni biyu. Sabon jakadan Iran a Saudiya din zai nufi birnin Riyadh a gobe Talata domin fara aikin sa a hukumance. Sabon jakadan na Iran a Saudiya Ali Ridha Inayati ya sanar da cewa zai tafi birnin Riyadh a gobe Talata domin fara gudanar da harkokin diplomasiya a hukumance. Banda kasashen biyu suka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta maido da alaka a watan Mars inda ya gabata. A cikin wata sanarwa wadda Inayati ya bayar ga kamfanin dallancin labaran IRNA, shi ma takwaransa na Saudiya din zai isa birnin Tehran lokaci guda a gobe Talatan. Ya ƙara cewa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta samu ci gaba mai kyau, yana mai cewa Iran da Saudiya za su yin aika da dama ta hanyar haɗin gwiwa tsakanin su bisa la'akari da damarmaki da suke da su ta fuskoki daban-daban. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya mayar da martani akan kalaman jakadan Amurka a birnin Pretoria Robin Bridget wanda ya abaya da kuma yake cewa Afirka ta Kudu tana fitar da makamai zuwa kasar Rasha. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce wani bincike mai zaman kansa wanda aka gudanar akan wannan batu ya tabbatar da cewa babu wata shaida wadda take nuna cewa wani jirgin ruwa na Rasha ya jigilar makamai daga kasar Afirka ta Kudu zuwa Rasha. A ranar Lahadin ta gabata ce dai Cyril Ramaphosa ya gabatar da jawabi inda ya mayar da martani mai kausi akan kalaman na jakadan Amurka a kasar Afirka ta Kudu wanda yake zargin kasar Afirka ta Kudu da aikewa da makamai zuwa ga kasar Rasha. Shugaban na Afirka ta Kudu ya ce zargi ne maras tushe. Har ila yau ya sanya ayar tambaya game da matsayin da Afirka ta Kudu take da shi na bayan rashin jituwa akan yakin da Rasha take yi da Ukraine. Kasar Afirka ta Kudu dai tana daga cikin kasashe waɗanda suka nemi shiga tsakani domin kawo ƙarshen rikicin da ake tsakanin Rasha da Ukraine. Duk da cewa dai Rasha ta bayyana cewa a shirye take domin karɓar kowace irin shawara domin kawo ƙarshen rikicin, amma kuma a cewar jami'an Rasha kasashen yammacin duniya da Ukraine din take yi ma biyayya sau da kafa ba za su iya barinta ta aiwatar da duk wani shiri na zaman lafiya ba. To jama'a masu saurare, ƙarshen labaran duniyar kenan.
To gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar. Yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin lamura da suke kana nahiyar Afirka ta fuskokin siyasa, tattalin arziki, tsaro da dai sauransu. A yau ma shirin namu zai dubi ne dangane da batun juyin mulkin da yau kana kasar Gabon, inda wannan karan zamu mayar da hankali ne akan salon mulkin hanbararren shugaban kasar wato Ali Umar Bongo da kuma da kasar ta kasance a cikin shekaru fiye da 55 da iyalan gidan Bongo su kwashe suna mulki a kasar ta Gabon. Wannan dai shine abinda shirin zai dubi akan sa. Da fatan masu saurari za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin, wanda ni Abdullahi Salihu Usman Katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar Allah. Bayan kwashe shekaru 14 yana mulki a kasar Gabon, da ƙarshe dai mulkin sa ya zo ƙarshe bayan da soji suka hambar da shi biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a ranar 26 ga watan Agustan da ya gabata, wanda kuma a ranar 30 ga watan Agustan aka shelanta cewa Ali Bongo shine ya lashe zaben. Alibon Gode dan siyasa ne mai shekaru 64 wanda ya mulki a kasar gaban dan Karo na biyu tun bayan zaman sa shugaban kasa a shekara ta 2009 ba mutuwar mahaifinsa Umar Bongo wanda ya shafe shekaru 42 yana mulki a kasar tun daga shekara ta 1967 sai dai bayan shekara 14 a matsayin sa na shugaban kasa wa'adi na uku na Bongo yana tangal-tangal banda wasu sojojin kasar a ran Laraba da ta gabata suka kwace mulki daga hannunsa bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009 Ali Bongo ya zama shugaban kasa inda a shekara ta 2011 ya nasarar zaben shugaban kasar wanda aka gudanar duk da cewa an yi ta zarge-zarge na magudi a zaben ƙuri'un da aka sake kirgawa dai sun saka Bongo a gaba da kashi 41.79 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada a shekara ta 2016 ya sake yin nasara a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a kasar ta Gabon amma ya sha da kyar a lokacin mulkin mahaifinsa Bongo ya yi aiki a matsayin ministan harkokin wajen kasar tun daga shekara ta 1989 zuwa 1991 kafin daga wannan lokaci kuma wakilci garinsu na Bongoville a matsayin dan majalisa mai wakiltar su na tsawon shekaru 8 tun daga shekara ta 1991 har zuwa 1999 bayan haka sai aka sake nada shi a matsayin ministan tsaro inda ya shekaru 10 akan wannan mukami daga shekara ta 1999 zuwa 2009 a lokacin da mahaifinsa ya rasu iyalansa sun koma addinin musulunci a shekara ta 1973 wanda wannan sauyi ne wanda ya sauya sunayensu an haife shi da sunan Allen Bernard Bongo a ranar 9 ga watan Fabrairu shekara ta 1959 a kasar Congo Brazzaville inda daga baya ya koma Ali Bongo Odimba mahaifinsa a baya sunansa shine Albert Bernard Bongo amma daga baya so sunansa zuwa Umar Bongo Odimba a lokacin da Bongo yake dan shekara 9 da haihuwa an tura shi makarantar kudi ta Newly dake kasar Faransa a shekara ta 1978 kuwa Bongo yayi wata waka mai taken A Brand New Man wanda Charles Bobbitt ya jagoranta kuma shine manajan James Brown inda ɗan amshan wakokin James Brown aka ji so a wakar tasa Bongo ya karanta shari'a inda ya kammala karatunsa daga Jami'ar Pantheon Sorbonne dake Paris a shekara ta 1978 inda ya samu digirin sa na biyu daga Jami'ar Wuhan a shekara ta 1980 Bongo ya aure matarsa ta farko Sylvia Valentin a shekara ta 1989 wadda yar asalin kasar Faransa ce inda suke da yaya hudu sai kuma ya aure matarsa ta biyu Inge Collins daga Los Angeles dake kasar Amerika a shekara ta 1994 amma Collins ta nemi ya sake ta a shekara ta 2015 Ali Bongo ya shiga siyasa a shekara ta 1981 a lokacin da ya shiga jam'iyyar Gabonese Democratic Party ko kuma PDG a takeice a shekara ta 1983 an zabe shi a kwamitin jam'iyyar ta PDG inda ya zama ɗaya daga cikin majalisar ministocin mahaifinsa bayan nan ne kuma sai ya zama wakili na musamman na mahaifinsa inda ya rike mukamin babban mataimaki na musamman na kasar daga shekara ta 1987 zuwa 1989 wani sauyi da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar ta Gabon na ƙayyade shekaru domin zama minista zuwa shekara 35 ya sa ya tafi a lokacin da yake wakiltar Bongoville a majalisar kasar ya zama shugaban majalisar harkokin musulunci na Gabon a shekara ta 1996 da kuma ministan tsaro a shekara ta 1999 Bongo ya yi fama da shanyewar rabin jikinsa a watan Oktoba shekara ta 2019 a lokacin da yake halartar wani taro a birnin Riyadh na kasar Saudiya sai dai bayan watan Janairun shekara ta 2019 ya sake fama da wata matsalar an yi yunkurin kifar da gwamnatinsa sai dai lamarin bai kai ga nasara ba daga baya ya sanar da cewa zai sake takara a shekara ta 2023 an gudanar da zaben ne a ranar 26 ga watan Agusta inda hukumar zabe ta sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben a ranar 30 ga watan Agusta. Sai dai sojoji sun sanar da cewa sun soke zaben tare da kwace iko da gwamnatin kasar da kuma yi masa dauran talala. Akwai zarge-zarge na cin hanci da rashawa da rashin iya shugabanci da ake yi wa mulkin Zara'ar Bango, wacce ta shafe tsawon shekaru 56 tana mulki a kasar ta Gabon da ke yankin tsakiyar nahiyar Afirka mai arzikin man fetur. Lokacin da aka yi juyin mulki kaɗan bayan sanar da sakamakon zaɓe da kuma irin yadda nan da nan sojoji suka cimma hakan, sun nuna cewa dama an tsara yin juyin mulkin tuntuni. A cewar Joseph Segal, daraktan bincike a cibiyar nazari akan tsare-tsare a fannonin cigaba na nahiyar Afirka. Ba wannan ne karo na farko da sojoji suka yi wa Ali Bongo juyin mulki ba. A watan Janairu shekarar 2019, wata tawagar sojoji sun yi kokarin yi masa juyin mulki, amma nan da nan aka daƙile abin kuma aka fi ƙarfin su. Shekara biyar bayan hakan ne sai yanzu sojoji suka yi nasarar kawar da gwamnatinsa. Sojoji sun yi Bongo ɗaurin talala, kuma an kama mambobin majalisar ministocinsa da dama. Juyin mulkin dai ya zo ne bayan da ya gamu da shanyewar ɓarin jikinsa a shekara ta 2018, rashin lafiyar da ta sa har yake tafiya da sanda. Ana zargin iyalan shugaban ƙasar da cin hanci da rashawa tare da kanene dukiyar ƙasar su kaɗai, ta yadda amfaninta bai kaiwa ga talakawa a ƙasar da kuma al'ummarta, wanda adadinsu bai wuce miliyan 2.3 ba. Ƙasar Gabon, wadda Faransa ta raina, mamba ce ta ƙasashe masu arzikin fitar da man fetur ta OPEC, amma mutane ƙalilan ne suke amfana da arzikin da Allah ya huwace wa wannan ƙasa. Kuɗin shigar da Gabon take samu daga fetur ya kai dala biliyan 6 a shekarar 2022, a cewar hukumar bayar da bayanai akan makamashi ta Amurka. A hannu guda kuma akwai iyalan Zara'ar Bango su 9 waɗanda ake binciken su a ƙasar Faransa, wasu kuma an fara binciken su akan almubazzaranci zaranci, a cewar Sharfa, wata ƙungiya ta Faransa mai zaman kanta wadda take wayar da kai akan tsare gaskiya. Masu bincike sun alakanta iyalan gidan Bango da batun mallakar wasu kaddarori na fiye da dala miliyan 99 a Faransa, waɗanda suka hada da manya-manyan gidaje na alfarma a birnin Nice na ƙasar Faransa, inji ƙungiyar. Sannan kuma kusan kashi 40 cikin 100 na mutanen ƙasar Gabon, waɗanda suke tsakanin shekara 15 zuwa 24, ba su da ayyukan yi, inji wani bincike na Bankin Duniya. Gabon ce ƙasa ta 6 a tsakiyar nahiyar Afirka kuma yammacin Afirka da ta gamu da juyin mulki tun daga shekara ta 2020. Juyin mulkin da sojoji suka yi ya faru ne wata ɗaya bayan da aka yi juyin mulki a Niger, wanda sojoji da suke tsaron fadar shugaban ƙasa suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum. Wani abu wanda ya fi ɗaukar hankula dangane da batun juyin mulki wanda aka yi a cikin lokutan baya-bayan nan na ƙasashen Afirka shine yadda al'ummomi na dukkan waɗannan ƙasashe suka yi lalemar harbin da juyin mulkin da aka yi a ƙasashen nasu, kama daga Guinea-Conakry, Mali, Burkina Faso, Niger har zuwa Gabon, wanda hakan yake a matsayin wata manuniya akan yadda al'ummomin waɗannan ƙasashe na Afirka suke ɗanɗana kudarsu a hannun shugabannin da suke mulkin su, wanda kuma farin ciki da suke nunawa da kuma murna na kawar da shugabannin nasu na siyasa da sojoji suka yi da kuma kwace mulki daga gare su, ya tabbatar da cewa akwai alamar tambaya akan sahihancin hancin mulkin demokuraɗiyya wanda ake rayi cewa ana yi a waɗannan ƙasashe. To amma abin jira a gani shine ko waɗannan juyin mulki da aka yi a waɗannan ƙasashe zai yi tasiri wajen samun ci gaba ta fuskacin demokuraɗiyya a ƙasashen nahiyar Afirka, wanda lokaci ne zai iya fayyace hakan a nan gaba. Jama'a masu saurari, lokacin da muke da share suke mudawa a nan, za mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Amma kafin wani lokacin, a madadin kowa da kowa, ni Abdullahi Salo Usman Katsina, wanda na shirya shirin kuma na gabatar, nake muku fatan alheri, a kasance cikin koshin lafiya.
Shirin Afrika a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin nan na kissoshin rayuwa.
Kissoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kissoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kissoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin Dastani Rustan na Atla Shahid Murtaza Mutahhari, ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi, ko kuma dai cikin wasu littattafan. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla masu sauraro, idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata, a kuma cikin sirar Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata, mun fara kawo muku kalaman Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam, inda muka kawo muku wasu daga cikin kalamansa alayhi salam dangane da gargadinsa ga mutane kan ranar kiyama, da kuma shirin da ya kamata su yi don tabbatar da cewa sun sami tsira a ranar kiyama. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da alamu da hujjoji da suka bayyana a wajen Amirul Mu'minina alayhi salam, wanda suke tabbatar da matsayinsa mai girma a wajen Allah Ta'ala, da kuma halaye masu kyau wanda yake bantu da su, wanda ba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da su, wanda kuma suke jawo hankalin musulmi wajen biyayya gare shi, suke kuma sanya muminai su yi riko da shugabancinsa, su san haƙƙinsa, da kuma sakankancewa da limamancinsa, da kuma imani da zamansa ma'asumi wanda baya kuskure a cikin al'amuransa. Daga cikin wa'annan al'amura dai akwai wa'anda suke daidaita shi da wasu daga cikin annabawan Allah da kuma manzannin Allah da suka shuɗe. Daga ciki akwai inda Allah Ta'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma dangane da Annabi Isa ɗan Maryam alayhi salam, inda ya bayyana yadda aka haife shi da kuma yadda ya bashi ilimi yana yaro. Ya kuma bayyana cewa shi Annabi ne manzo ga mutanensa a ranar da aka haife shi, ko kuma a lokacin da yake tsumman goyo. Kamar dai inda Allah Ta'ala yake cewa a cikin Suratul Maryam, ta ce, a ina yaro zai kasance a gare ni, alhali kuwa wani mutum bai shafe ni ba, kuma ban kasance karuwa ba? Ya ce, kamar wancan Ubangijinki ya ce, shi a gare ni mai sauki ne, kuma domin mu sanya shi wata alama ga mutane, kuma wata rahama ce daga gare mu, kuma abin ya kasance wani al'amari ne hukuntacce. Cikin Suratul Maryam aya ta 20-21. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, a lokacin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi, yana cikin yara. Wasu malaman tarihi suna cewa yana ɗan shekaru 10 kacal a duniya, wasu kuma suka ce bai kai haka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi zuwa ga addinin musulunci bayan an masa wahayi. Ya sanar da shi Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. Yana ɗan shekara bai fi 6-10 ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi wa wasu yara wannan kiran ba, warinsa a cikin Banu Hashim ba, ko kuma wajensu tare da umarnin Allah Ta'ala. Wannan ya nuna irin matsayin da yake da shi a wajen Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ya san cewa ya isa ya san shi, ya kuma san manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi zuwa ga addinin musulunci yana karamin yaro. Dangane da Annabi Yahya alaihi salam, Allah Ta'ala yana cewa mun bashi hukunci yana yaro. Haka ma al'amarin yake, Allah ya kallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam zuwa ga musulunci, ya kuma sanar da shi Allah yana yaro karami. Wannan ya tabbatar da cewa yana da kamalar da zai iya fahimtar hukunce-hukuncen Allah ya kuma san shi. Yana daga cikin ayoyin da Allah Ta'ala ya keɓance Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam na cewa ya kashe dukkanin jarumai waɗanda ya yi fito na fito da su a duk tsawon yaƙe-yaƙen da ya shiga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan wani al'amari ne wanda Allah yake tabbatarwa wasu annabawansa, kamar Annabi Dawud alaihi salam. Haka kuma ba a taba sanin wani yaki da ya juya wa kafirai baya a cikin sa ba. A yakin Badar ya kashe rabin waɗanda aka kashe a yakin. A yakin Uhudu ya kashe jaruman Qurayshawa da dama waɗanda yayi gaba da gaba da su. Sannan bai ja da baya ba a duk tare da cewa mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun gudu daga yakin. A yakin Ahzab ya kashe jarumi Amru dan Abdulwad. Sannan a yakin Haibara ya kashe jarumi na Yahudawan Haibara da sauransu. Sahabbai sun gudu a yakin Hunain amma ya tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasu daga cikin Bani Hashim waɗanda suke tare da su a yakin. To masu sauraro, saboda ƙuran lokaci, anan zamu dasa aya cikin shirmu na yau, sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Shirin kisoshin rayuwa kenan. To yanzu kuma zamu kai ga shirin nan namu, koyi harshen Farsanci.
آموزش زبان فارسی.
مکوی هرشن فارسنچی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جماعه مستوری، السلام علیکم. برکم دا سادوا دکو از کن ونن شدی نا مکوی هرشن فارسنچی دستشن حوصا نا مر جمهور مسلنچی تا ایران دکنن برنن تهران که گباتر مکو. Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya ziyarci shafinmu na internet. Sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta Talata. Da Allah Ubangiji, a yau za mu shiga darasi na 11. A makon da ya gabata, kun da riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun kudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayen wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki. Amma Sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba. Akan haka, ya buƙaci Muhammad ya masa sayayya a maimakonsa. Saboda haka, Muhammad da Sa'id ga yadda tattaunawarsu ta kasance. Idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare, sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya. Amma kafin a ji tattaunawar ta kasance, sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da fassarar su.
امروز،
ایو،
بعد از ظهر،
بیان از ظهر،
به کجا؟
زوا اینا،
شما می روید،
کو که زوا،
ما می رویم،
مو که زوا،
فروشگاه،
گرنگ سیده سیده.
ب
زوا
فروشگاه کتاب
ورن سید دا لطفه
کتاب فروشی
شاگون سید دا لطفه
ما نمی رویم
مو بام زوا
سوپرمارکت
شاگون سید دا کای یکی
چیزی؟
و نه ابو؟
تو میخواهی
کی ککی بکاتا؟
من فکر میکنم
نی اینا تنانن
چند؟
نوا
تخم مرغ
قنکازا
بسته
دوری
پنیر
چکو
یک بسته پنیر
دورن چکو گوداد ایا
من لازم دارم
نی اینا دا بکاتا
تو لازم داری
کی کنا دا بکاتا
حتماً
تبس
برای تو
گریکا
من میخرم
نی اینا سی
تو زحمت میکشی
کی کنا این دوینیا
خیلی ممنون
نگودی سوسی
پدرت
بابانکا
او تلفن کرد
شی یا بگا ویر ترهو
او سلام رساند
شی ینا اسرده گیسوا
ساعت چند؟
قرپه نوا
تقریباً
کسان
ساعت
قرپه
هشت
تقوس
بیست دقیقه
منتی اشرن
ساعت 8:20
قرپه تقوس دمنتی اشرن
الان
ینزو
در
اتکن
در مصر
امصر
آنها هستند
سو سونه
آنها نیستند
سو با سو بنی
تعطیلات
رانکون هوتو
برای تعطیلات
دومین یون هوتو
سال
شکرا
هر سال
کووچه شکرا To madalla banda aka saurare kalmomin kamar yadda aka ji su yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu
Muhammad shoma emruz ba'd az zuhr be koja miravid
be furushgah miravim
be kodam furushgah miravid be furushgah kitab miravid
na ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آره. فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
حتما. من برایت می خرم.
خیلی ممنون. زحمت می کشی.
تو بند اکا سراری ونن تتونه واز اکانن محمد و دسعید اکا جکومه kalmomin da suke amfani da su da la'akari da ƙarshen jumloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassarar ta
محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
محمدو، کی ایو باین از ظهر اینا زاک تپی؟
به فروشگاه می رویم.
زن تپی اون سیده سیده نه.
به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟
اونه اون سیده سیده زاک تپی. زاک تپی اون سرده لطپه نه؟
نه، ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آآ مو بزام جه شاگون سیر ده لطفه با مو زام جه شاگون سیر ده که یکی نه که کنا ده بکات روانا ابنه؟
آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
ای اینا تنانن اینا سن قویان کازا دکوما دورن چکو گوده ده.
حتما من برایت می خرم.
تبس زن سو مکا.
خیلی ممنون زحمت می کشی.
نگوده کنا این دوینیا. To an daji yadda tattaunawar ta kasance dai da kyau tsakanin su. Ya wannan tattaunawa ta kasance. Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauki matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraron tattaunawar kamar haka.
محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
محمدو که ایو باین از ظهر اینا زاک تپی
به فروشگاه می رویم.
زن تپی اون سیده سیده نه.
به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟
اونه اون سیده سیده زاک تپی زاک تپی اون سرده لطپه نه؟
نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آآ مو بزام جه شاگون سیر ده لطپه با مو زام جه شاگون سیر ده که یکی نه که کنا ده بکات روانا ابنه؟
آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
ای اینا تنانن ina san ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya.
Hatman, man barayat mi kharam.
Tabbas, zan sawo maka.
Khayli mamnun, zahmat mi kashi.
Nagode, kana yin ɗawainiya. Sa'idu ya tuna cewa a yau baban Muhammadu ya bugo wayar tarho daga hadaddiyar daular Larabawa amma shi ya tafi wurin aski saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance domin kuwa ya ce ma Muhammadu
Rosti pedarat امروز telefon kard salam rasand
e ساعت چند؟
فکر می کنم تقریبا ساعت 8:20 بود.
او از مصر زنگ می زد؟
نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
بله. آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند.
Jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba amma kafin wannan lokacin ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri.
To masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne zamu kai ga shirinmu na ƙarshe shirin duniyar mu a yau.
Duniyarmu a yau.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin ka duba kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin dubi a kansu. A yau shirin da idan Allah zai dubi ne dangane da batun ziyarar 40 na Imam Hussein alaihi salam. wanda zaka ake ci gaba da tarbar baki daga sassa daban-daban na duniya a birnin Karbala inda hubbaran Imam Hussein alaihi salam da kuma sauran shahidan Karbala yake. Yanzu haka ana ci gaba da gudanar da waɗannan ziyarori wanda kuma a ranar Laraba mai zuwa ne za a gudanar da babban taro na cikar kwanaki 40 na shahadar Imam Hussein alaihi salam. To dangane da shirye-shiryen da ake yi yanzu haka da kuma yadda waɗannan ziyarori suke gudana shine abin da shirin namu zai mai da hankali a kansa. Da fatan masu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. Yanzu haka dai miliyoyin mutane ne daga sassa daban-daban na duniya da kuma sassa daban-daban na kasar Iraki suke ci gaba da isa birnin Karbala na kasar Irakin domin halartar tarukan ziyara 40 na Imam Hussein alaihi salam. Dangane da yadda waɗannan taruka suke ci gaba da wakana da kuma irin shirye-shirye da ake na tafi baki da suke shiga birnin, kai tsaye na tuntuɓi Malam Sadiq Katsina, wani mazaunin kasar Irakin wanda yanzu haka yake a birnin na Karbala. To Malam Sadiq, dangane da halin da ake ciki na tarbar masu ziyara a nan Karbala, wani hali ake ciki dangane da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tarbar masu ziyara din a nan birnin Karbala da kuke ciki yanzu haka?
To kamar yadda kuka sani dai ne, a kowace shekara akwai nata tsare-tsaren na tarbar baki da yi musu hidima. To wannan shekarar ma ita ma nata din kamar sauran isa gabata na shekarun kenan. Kamar ku san cewa mutanen Iraki suna matukar nuna kwazon su da himman su akan wannan lokacin. Gaskiya a takaice za ku ga shirye-shiryen 40 ko tarbar baki yana farawa ne tun ɗaya ga Muharram. Mutanen nan za su bude wuraren tarbar baki ba kama hannun yaro. Kowace shekara sai kun samu sabbin fuskoki da suke su ma suke sharakawa ko suke shiga ayi da su. Amma dai yanayin din abu guda ne, za a buda abubuwan da muke ce mawaki wurin tarbar baki tun daga ɗaya ga Muharram har zuwa ƙarshen safar. Wallah mutanen suna kwazo akan haka. Saboda haka nafsi shayin dai gaskiya, sai dai akwai kowace shekara ana samun sabbin fuskoki wanda suke musharaka. Tunda ni kaina ne da nake magana da ku, na shiga cikin wannan sabbin fuskokin. Yanzu haka ina da mawkif da nake raba ruwa da asir, wato lemu ko in ce drinks muna raba, wanda mawkif din nawo an sa masa suna ne mawkiful Jonal Husaini, wannan sunan wannan sahabin nan na Imam Hussein alaihi salam. To wannan muka sa mai da sunan shi muka sa wannan mawkif din. Saboda kuma mu ma mun shiga cikin tarihi kin jerin mutanen da suke istidadi ko suke istiqbalin din zuwar din Imam Hussein alaihi salam.
Akwai wasu tsare-tsare da aka yi a lokutan baya, musamman na san shekarar da ta gabata an yi wani tsari saboda yawan jama'a da ke akwai ta yadda garin ba zai iya daukar adadin miliyan mutane da suke shigowa ba, ta yadda kafin lokacin akan fara zuwa wasu su zo su ziyara, watakila a ranar ma za su bar garin, wasu in sun zo a ranar kuma wani shekari za su fita domin ba da dama ga wasu su shigo. Ko a wannan shekarar ma akwai irin wannan tsarin da aka yi na shekarar ta gabata din?
La shakka wala raib haka abin yake, ba tare da cewa, saboda kamar yadda ku sani ne cewa idan ba haka ake yi ba, to gaskiya ta Allah babu wurin da zai dauke mutanen da za su shigo ziyara a Karbala. Gaskiya saboda Karbala gari ne, ai ba fili bane, misali mu ce kamar hili idi, a wurare ne wanda suke ba su da fadi. Dan ma dai alhamdulillah yanzu ana ta fadada waɗannan haramai din, haramun Imam Hussein da haramun Abul Fadl Abbas, ana dan fadada su, ana dan bibbige gine-gine da suke kusa da su. To saboda haka aka ba da dama din, wasu sukan zo ne tun kafin 40 su yi ziyarar su koma, lokacin za su koma lokacin kuma su za su shigo. Saboda haka abin yake, ba tare da canji ba. Gaskiya in aka ce za a zo a cinkushe ne wuri guda, to gaskiya ba wurin da zai dauki wannan mutanen, babu wannan wurin. gaskiya fi sabila to saboda haka muna tattaunawa ma da wasu sistemin ai su har sai ziyara sama sun koma saboda haka gaskiya ne ana ba da dama ne ga wasu duk wanda ya shigo da wurto zai iya fita ya koma garin sa hadda mutanen waje kau zai iya koma wasu su shigo to da in ba haka akai ba ba yadda za a yi Karbala ta dauke mutu al'ummar take shigo ta wallahi akwai wannan tsarin tabbas hukuma ta tsara haka kuma ba wai koran mutane bane ake a'a an baka dama ne dai ka fita in kana so ka fita ka fita in kana so kai saura kai saura ma'ana abin da larara ke cewa birahatik eh kana da yancin ka tsaya har 40 kana da kuma yancin ka fita wannan haka tsari ya ji gaskiya ba a canza ba wannan tsari yana nan cewa wasu su shigo wasu su fita saboda kun san cewa ana tara mutanen da suka wuce kima yawan da ya kai a ce an wuce miliyan 10 miliyan 15 mil ai ga ta mallan ai kun san cewa wannan adadi kam ya isa adadi so duk duniya ba inda ake tara wannan adadi al'umma din wallahi sai a Iraki duk duniya ba inda ake tara wannan al'umma din sai a Iraki lalle ana ba da wannan damar ka shigo kai ziyara ka kafin 40 ka koma wasu kuma su shigo sai saura sai sun yi 40 wannan haka abin yake
to Malam Sadiq dangane da batun tsaro fa bisa la'akari da cewa taro ne wanda ya hada miliyoyin mutane akwai kuma wato ya ne wanda yake bukatar daukar matakai na tsaro domin kare rayukan al'umma da suke halartar waɗannan taruka na ziyara 40 wanda kuma a lokutan baya ma an dan samu ɗan matsaloli a wasu shekaru duk da cewa dai a halin yanzu dai alhamdulillah an samu saukin irin waɗannan matsaloli din wani yani ya ake ciki ya zaka bayyana mana halin da ake ciki ta fuskar tsaro din yanzu haka dangane da waɗannan taruka da ake yi a nan Karbala
to shi ma kamar kowace shekara ne kamar kullun gwamnatin Iraki ba ta yi kasa a guyo ba ga ta malam tare da taimakon malaman kasar nan ba wata ko akwai wani abu da ake cewa ittihadi tsakanin gwamnati da malamai idan nace malamai nan ina nufin waɗanda suke da alhakin shibintan lamarin wannan ziyara kenan wallahi tunda Muharram ta kama mutanen kasar nan ko gwamnatin kasar nan take kai gowa suna kai mai akan harkan tsaro kabe da kuka sani cewa Iraki wuri ne da ya dan samu matsala kai ko in ce muku ma wuri ne da ke da matsala har yanzu to a yanayin tsaron Iraki ko da lokaci karuwa yake gwamnatin Iraki tana fitar da jami'an tsaro na haɗin gwiwa ma'ana idan nace haɗin gwiwa kun san cewa aiki ne na 'yan sanda to amma don kare lafiyar al'umma waɗannan bayin Allah da suke shigowa daga wurare mabambanta nisa sai ta yi haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda sojoji da jami'an asiri wanda ke ce ma jami'an ɓoye na farin kaya kenan kai duk wani mai kaki na gayyato su ne su shigo cikin wannan aiki a yi da su duk wani lungu ko wata hanya ta tashi ta tasan ma Karbala za ta shiga Karbala hanyar dinke take da jami'an tsaro da muggan makaman yaƙi duk wata hanya tun daga hanyar Najaf hanyar Baghdad hanyar Hella Babil kenan da duk wata hanyar za ta shigo cikin Karbala muqaddasa hanyar nan dinke take da jami'an tsaro kai ka ce yaki za a tafi wannan bai isa ba sai kuma aka hada da jami'an sama ma'ana jiragen yaki suna sintiri ma'ana suna kai gogo suna kai mai duk wani angle ma'ana duk wata kona duk wani lungu da zai shigo Karbala to akwai jami'an tsaro jirage ne tun daga Najaf Baghdad da sauran wurare haka za su taho suna wannan sintiri domin kare lafiyar al'umma saboda tsakani da Allah mutane ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su ya ba su nasara akan haka saboda haka ƙarfin Allah ya shiga cikin lamarinsu wallahi Allah ya mallam ina gaya muku cewa tun da nazo ƙasar nan nayi mushahada din wannan ziyara ta 40 in taso daga Najaf zuwa Karbala amma har yanzu ban taba ji ba ko na gani ba cewa wani abu ya faru ga zuwar ba wanda ba na ga sayayyuka a inda kun ga an dauko mutum ko an ce mutum ya rasu to irin masu rashin lafiyar nan ne saboda istihamu an cinkoso ya sa ya galabtar da shi wanda shine Allah shiga ta mala amma ta bangaren tsaro muna ƙara shaida mu duniya cewa gwamnatin Iraki tare da haɗin gwiwa na maluman addini suna iya ƙoƙarinsu wallahi suna iya ƙoƙarin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai shiga cikin lamarin nasu saboda haka ta ɓangaren tsaro falillahi alhamdu gaskiya alhamdulillahi ko ina za ka ga lungun zai shiga cikin Karbala falantana uwan uba a ce ya nufi cikin wajen haramai ne to a ɗinke ki da jami'an tsaro da muggan makamai kuma kuma sun rufe fuskokin shiga ta mallam wasu sun rufe wasu sun bude wasu ba su magana da kowa ko ka tambaye su ba za su da kalle ka ba ma akwai wanda aka dora mu wannan masuliyya hadin cewa idan za'ir na bukatar wani abu ya tambaye su amma akwai jami'an tsaron da wallahi ko kallon ka ba sa yi saboda haka gaskiya tun jani bin tsaro dai falillahi alhamdu muna kara roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shige musu gaba ya taimaka musu akan wannan hidimar suke ma zuwar din aba
Abdullahi Hussein. Malam Sadiq Katsina kenan wani mazaunin birnin Karbala wanda yanzu haka yake a birnin domin gudanar da ayyuka da suka shafi tarukan 40. Da dar Allah a shirin mu na gaba za mu ci gaba da wannan tattaunawa da Malam Sadiq dangane da wannan batu na ziyarar tarukan 40 din da ake gudanarwa a birnin Karbala da kuma sauran sassa daban-daban na kasar Iraki da kasashen duniya da suke halartar waɗannan taruka don maganin shi a lokacin da muke da shi ya riske mu yanzu din dole za mu ja halzamin shirin a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen hada sautin shirin da kuma shi Malam Sadiq Katsina wanda kasance tare da mu daga birnin Karbala ni Abdullahi Salihu Katsina nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya
To naga masu sauraron mu da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an saki albumu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Thank you.